Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Download FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 1 ga watan Afrilu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran.
A yau Juma'a ake sa ran shugaban Amurka Barack Obama zai yi jawabi a yini na biyu na kuma ƙarshe a taron koli da shugabannin duniya ke yi a nan Washington kan tsaron makamashin nukiliya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akalla mutane 800 aka yi wa allurar rigakafin cutar Ebola a ƙasar Guinea a makon da ya gabata. Kotun kolin ƙasar Uganda ta tabbatar da wato da nasarar da shugaban ƙasar Yoweri Museveni ya samu a zaben da aka yi a watan Fabrairu.
To kanun labaran kenan, za a ji inda aka kwana a taron tsaron nukiliya da shugabannin ƙasashen duniya ciki har da na Najeriya Muhammadu Buhari ke halarta. Za a ji ƙarin haske kan 'yan mata biyu da aka bankaɗo shirinsu na ƙunar baƙin wake a ƙasar Kamaru, ake kuma takaddama kan ko su 'yan cibuk ne a Najeriya ko a'a. Za a ji cewa wasu masu ruwa da tsaki na ƙoƙarin sasanta siyasar Nijar. Za kuma a ji a Najeriya an fara ba da shawara inganta fasahar amfani da na'ura wajen gano masu satar mutane. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Usman Kabara na tafi da shirin musulunci tushen rayuwa. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ku aiko mana, amma waɗannan duk sai an sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Juma'a ake sa ran shugaban Amurka Barack Obama zai yi jawabi a yini na biyu na kuma ƙarshe a taron koli da shugabannin duniya ke yi a nan Washington kan tsaron makamashin nukiliya. A jiya Alhamis, shugaban na Amurka ya ce lura da harin da aka kai a Brussels ba wai kawai za a yi magana ne akan batun makamashin nukiliya ba, amma da ɗaukan matakan da za su kawar da 'yan ta'adda. Wannan taron koli wanda zai kasance na hudu na kuma ƙarshe ga shugaba Obama wanda ke shirin kammala wa'adinsa na zuwa ne a daidai lokacin da ake fargabar mayakan IS ka iya yin amfani da fasaha ta nukiliya da kuma ƙasar Koriya ta Arewa da ke ƙoƙarin bunƙasa wannan fanni. Mafi yawan shugabannin duniya da suka halarci wata liyafa a fadar White House a jiya Alhamis sun fito ne daga ƙasashen da ke fama da matsalar har-haren 'yan ta'adda. A kuma wata liyafa da aka yi ta daban a ofishin harkokin wajen Amurka, Sakatare John Kerry ya ce ‘yan wato a 'yan lokutan bayan nan an ɗan yi sakaci game da batun kare yaduwar makamin na nukiliya. To a ɗaya ɓangaren kuma, kafofin yaɗa labaran ƙasar Koriya ta Kudu sun rawaito cewa makwabciyarta ta Arewa ta harba wani makami mai linzami a gefen gaɓar tekun ƙasar. Wannan gwajin makami na daga cikin jerin gwaje-gwajen da ƙasar ta Arewa ta yi cikin wannan shekara, lamarin da ke ƙara nuna zaman ɗarɗarɗin da ake yi tsakanin Pyongyang da Seoul da kuma sauran ƙawayen Koriya ta Kudu. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu Yonhap ya ce an harba makamin ne daga doron ƙasa zuwa sararin samaniya da tsakiyar ranar yau Juma'a. Ministan tsaron Koriya ta Kudu ya tabbatarwa da kamfanin dillancin labaran Faransa wannan rahoto, amma babu cikakken bayani game da nisan tafiyar da makamin na linzami ya yi wanda aka harbo daga gabashin birnin Sondok. Idan dai ba a manta ba, ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wasu jerin makamai a watan Janairun a matsayin gwaji. Yanzu haka Amurka da Koriya ta Kudu na tsakiyar wani atisayen soji da suke yi a duk shekara, lamarin da Koriya ta Arewa ke kwatantawa a matsayin wani shiri na kai mata mamaya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akalla mutane 800 aka yi wa allurar rigakafin cutar Ebola a ƙasar Guinea a makon da ya gabata, ciki har da wasu mutane 182 da ake musu kallon sun yi cuɗanya da waɗanda suke ɗauke da cutar. Ofishin hukumar ta lafiya da ke Guinea ya ƙara da cewa ana tsammanin mutane sama da 1,000 ne ake kallon suna ɗauke da cutar kuma ana saka musu ido. Hukumar lafiya ta WHO ta ɗauki wannan mataki ne na yin allurar rigakafin ga wanda ake tunanin ya yi mu'amala da mai ɗauke da cutar da sauran mutanen da shi kansa ya yi mu'amala da su bayan tashi mu'amalar da mai ɗauke da cutar ta Ebola. Jami'an kiwon lafiya na cikin gida a wato biranen Nzerekore da Masenta na wato suka maido da wannan tsarin kawar da cutar wanda aka yi amfani da shi a lokacin ana ganar ɓarkewar cutar. A farkon makon nan, hukumar lafiya ta duniya ta ayyana cewa haɗarin ɓarkewar cutar Ebola a yammacin Afirka ya ragu domin an rage barazanar yaɗuwar cutar zuwa sauran sassan duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin kasar Uganda ta tabbatar da nasarar da shugaban kasar Yoweri Museveni ya samu a zaben da aka yi ranar 18 ga watan Fabrairu. Kotun ta kuma yi watsi da wani korafi da tsohon Prime Minister kasar kuma dan takarar makamin shugaban kasa a zaben Amama Mbabazi ya shiga. A ranar 20 ga watan Fabrairu hukumar zaben kasar ta ayyana Museveni a matsayin wanda ya lashe zaben bayan da ya samu kashi 60 na kuri'un da aka hada, inda abokin hamayyarsa Kizza Besigye ya samu kashi 30.5. Shi dai Mbabazi ya nemi kotun ta soke zaben ne bisa dalilan cewa hukumar zaben kasar bata bi dokokin zabe ba. Sai dai duk da cewa ta amince akwai kurakurai nan da can da ba a rasa ba, kotun ta ce ba su kai ga a soke zaben ba. Ministan watsa labaran kasar Jim Muhwezi ya ce wannan matsaya da kotun ta dauka ta nuna zaben yan kasar Uganda a lokacin da suka zabi shugaba Museveni. Ya kara da cewa yanzu ya rage ne shugaba Museveni da yan adawa sa da kansu bayan wannan matsaya da kotun ta dauka. A ƙarshe, a yau Juma'a, 'yan sanda a India sun cafke wasu jami'an kamfanin da ke gina gadar da ta rufta a jiya Alhamis a gabashin birnin Kolkata. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 23 kana wasu 80 suka ji rauni. Da safiyar yau Juma'a, 'yan sanda suka ce sun fara bincike kan ruftawar gadar kuma mai yiwuwa su tuhumi kamfanin da laifin kisa. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da masu ayyukan ceto ke kokarin tuno waɗanda haɗarin ya ritsa da su, kuma yanzu haka an fi mai da hankali ne kan tuno gawarwaki. Ministan ma'aikatar kare haɗura a jihar West Bengal Javed Ahmed Khan ya ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru saboda yawan mutanen da suka ji rauni. Haɗarin ya faru ne yayin da ma'aikatan kamfanin suke zuba kankare a wani ɓangaren gadar a lokacin da wani sashen gadar ya zaftare ya faɗa akan jama'a da ke hada-hada a titina.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da halartar taron tsaron nukiliya da shugabannin kasashen duniya ciki har da Buharin Najeriya ke yi a nan Amurka. Ta waya ina tare da abokin aikinmu Sahabu Imam Aliyu wanda zai rinka bin diddigin wannan taron. To Malam Sahabu, me ake ciki game da wannan taron musamman ma ta fannin abin da ya shafi shugaban Najeriya?
To Ibrahim, kamar yadda ka faɗa tun da farko, shugaba Muhammadu Buhari yana daga cikin shugabannin ƙasashen duniya fiye da 50 da suka amsa goron gayyatar zuwa wannan taro da aka fara jiya dangane da ƙoƙarin kare harkoki ko kuma adinai da ake amfani da su wajen sarrafa makaman nukiliya da kuma su makaman nukiliyan a duniya baki ɗaya. Zuwa yanzu dai ina nesa daga babban zauren taron, amma daidai wannan lokacin ne kusan manyan baki duka suka halarta ko kuma suke wannan wuri, kuma daidai karfe 11 safin nan ake sa ran ci gaba da taron da aka fara tun jiya, wato ranar Alhamis.
To Malam Sahabo, rahotanni na nuna cewa kusan dai Najeriya za ta buƙaci a barta ta inganta abin da ya shafi makamashin nukiliya a maimakon koko sabanin makaman nukiliya. Shin akwai wannan batu?
Wannan batu, kamar yadda ka sani, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kafin ma ya iso ofishinsa ya fitar da sanarwar cewa Najeriya tana da yancin ta sarrafa wato makamashin nukiliya domin amfani da shi wajen samun makamashi amma ba makamai ba. Tace wannan yana daga cikin hakkinta, kuma kamar yadda ka sani akwai hukuma ta musamman a Najeriya wacce take kula da wannan al'amari, kuma nan yana daga cikin manyan batutuwa da za a tattauna. To kamar yadda ka sani, yadda matsalar ba wai amfani da shi wajen makamashi ba, abinda ake jin tsoro shine ma'adinan da ake amfani da su wajen sarrafa irin waɗannan makamai. Ko da ba a kai ga sarrafa makaman ba, idan suka fada hannun ɓata gari ana iya amfani da su wajen kawo damuwa ko kuma kai hare-hare, wato na wanda zai kawo hasarar rayuka masu yawa da gaske.
Yawa Sahabu, kamar yadda ka fara bayani, ana fargabar yiwuwar wannan makami ya fada hannun mugga. Wato shin akwai wannan za a tattauna game da wannan barazanar, musamman ma ganin cewa akwai hasashen yan ICC amfani da wani abu kwatankwacin nukiliya ɗin su kai hari?
tilas za a yi magana musamman ma kasancewa akwai a rahotanni kamar yadda ka sani akwai rahotanni cewa a yakin basasa da ake a Syria wannan kungiya ta ISIS ko ISIL tana amfani da makamai masu guba wajen kai hare-hare yanzu akwai rahotanni ta amfani da irin wannan fiye da so biyu ko so uku to irin waɗannan kungiyoyi ake jin tsoro idan irin waɗannan sinadarai suka fada hannunsu suna iya yi wa al'umma barna suna iya kai hari wanda zai jawo hasarar munanan rayuka masu yawan gaske to wannan yana daga cikin abin da ake tattaunawa kuma aka ci gaba da tattaunawa kamar yadda ka sani wannan shine karo na hudu tun da aka soma wannan taro kuma zai zamanto na karshe tun da shugaba Obama shi ya kirkiro da shi Allah abba a sani ba ko watakila magajin zai ci gaba da shirin ko babu amma wannan dai zai kasance shine taro na karshe karkashin mulkin sa
to sahabo kar mu yi tuya mu mance da albasa da ike ana batun tsaro ne kuma ka san mai yiwa wasu su auna wannan taro da ake da hari shin ya batun tsaro yake a nan gurin
Ibrahim matakan tsaro babu kama hannun yaro domin ko su ya su jami'an tsaro idan motoci sun za su wuce sun yi banga-banga da motoci sun tare hanyoyi na yi tafiya ya kai kusan rabin mil kafin in kai ga kofar inda ƴan jaridu za su shiga yanzu ina kallon kofar daga nan saboda haka matakan tsaro kusan sai in ce maka jami'an tsaron ƴan sandan birnin Washington birnin gunduma ko kuma gundumar Columbia baki ɗayan su na farar hula na farin kaya da kuma wanda ke saye da kayan sarki ko ta ina ka zuba ido ba abin da ke kallo sai jami'an tsaro wani abin mamaki shine wato na jima banga in wasu shingaye na karafa da aka yi da farko akwai shingen waɗannan karafa daga ciki aka kawo irin tubali manya shigen da kali suna nan sannan daga ciki ne za ka so maganin jami'an tsaro saboda haka matakan tsaro ba da wasan gaske ba an ɗauki matakan tsaro kuma ga ƴan zanga-zanga suna nan sun zo sun yi cikirino bakin hanya amma iya inda za su gani kenan amma musamman waɗanda da ke tare da su a nan mutanen China ne sun zo nan suna zanga-zanga kan shugabansu Xi Jinping ba na ji ma ya biyo ta nan amma mota kowace iri ta gilma a nan da bakakin windura ba ka garin wake ciki sai sun tara tuta suna ihu suna Xi Jinping suna dai ta magana Xi Jinping magana kenan ana kada tutan kasar China
to malam sahabo akwai kuma wasu kasashen da ake tsoron mallakar nuclear gare su hadari ne ga duniya musamman ma Korea ta Arewa cewa da ake akwai wasu kasashen da suke da wannan makami amma ake barin su suna mallakar ta duk da ike koko mallakar shi duk da ike barazana ce ga duniya ya abun ike
to wannan batu kamar yadda ka sani akwai shi kullum akwai wannan wasu sun mallaka kamar yadda ka sani a siyasar Amurka wannan batu ya taso wasu na cewa kamar ɗaya cikin ƴan takara akwai masu barazana cewa za su yi amfani da shi ko da a gabas ta tsakiya za su yi amfani da shi a ƙasashe Turai wanda ya kawo surutai cikin kwayan nan batun makaman nukiliya babban batu ne musamman kuma ka san ƙasa kamar Koriya ta Arewa
to a gaida malam sahabo mun katse ka saboda za mu tuntube ka nan gaba ka mana cikakken bayani to daga Amurka bari mu kada kasar Kamaru inda ake ta takaddama kan asalin wasu ƴan mata biyu da aka bankado shirin su na kaddamar da unar bakin wake amma wakilinmu Awwal Garba zai fara ne da wannan rahoton
Wata kungiya wanda suke ikirarin kare al'umma da ƴan ta'addan Boko Haram suke halakawa a jihar Arewa mai nisa masu suna Cameroon Unique wato Kamaru guda ɗaya a dunkule sun dauki aniyar gudanar da wani gangami a fadan kasar Yaounde kafin fara gangamin nasu dai suna cikin shirye-shirye ne a wani ɗakin shawara wanda ake kira Fondation Muna sai ministan tsaro na kasar ta Jamhuriyar Kamaru ya umarci jami'an tsaro da su tarwatsa al'umman da suke wannan farfadiyan na tambayi wani dan kungiya yan sanya idanu kan harkokin gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ga abin da yace mini
inda suka gayyaci jama'a za su buga wata babbar allo da yake dauke da sunayen mutane da suka mutu sakamakon wato hare-haren Boko Haram an hada sunaye 2262 sunayen fararen hula da Dakaru
Shima Malam Musa Useni dan kungiyar kwato hakkin bil'adama ne na kasar ta Jamhuriyar Kamaru yayi min karin bayani ga abin da yace mini
ta'addanci da ƴan Boko Haram suke yi wa mutanen mu na Arewa game da yawancin gawarwaki da ake kawowa da sauransu abin yayi mana yawa iyayen mu suna ciki ƴaƴan mu suna ciki ƴan uwan mu suna ciki kuma gwamnati har yau muna ganin cewa wato bata ba da ƙarfi musamman wato wajen hanyar korar da wannan abin din ba sai muna ga kamar har ma da hannunsu wato wajen tallafa ma wayannan mutane.
Shi ma Alhaji Mijin Yawa sakatare ne a hukumar lura da yin gangami a jihar Yaounde ya yi mini ƙarin bayani na abin da yasa ba sa buƙatar wani gangami a halin yanzu.
Maganar cewa ya fi kira taro ba shi bane ma matsalan yi. To me zai biyo bayan wannan taro? Me za a faɗa a wannan taro? Ka gani idan magana ya riga fito daga bakin mutum bayan da za a yi amfani da shi. Da su yi kana shi ga su yi abin da aka faɗa.
Ta ɗaya hannun kuma Malam Musa Useni ya yi mini tsokaci kan ƴan mata biyu da aka kama ƴan ƙunan bakin wake a jihar Arewa mai nisa waɗanda ɗaya daga cikinsu ta yi ƙirari cewa ita ƴar makarantar sakandaren Chibok ce. Ga irin bayanin da ya yi mini.
ƴan mata guda biyu wanda aka kama su ana zargin cewa wannan ƴan matan Chibok ne abinda sa gwamnatin Kamaru har yau bata ba da tabbas ba domin har yau ta nuna cewa tana kan bincike. Amma ya bayyana cewa daga cikin alamomi maganganu da aka yi da wannan ƴan matan da sauransu ya sanya cewa sun fito ne saboda wannan shashin din.
Wannan lokaci da nake hada wannan rahoto iyayen yaran da makaraban gwamnatin kasar tarayyar Najeriya ba su iso birnin Yaounde ba domin tantance waɗannan ƴan mata. Amma a yanzu haka suna hannun jami'an tsaro a birnin na Yaounde. Ana tatso bayanai masu inganci daga bakinsu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal sai kuma jamhuriyar Niger inda masu ruwa da tsaki ke ta ƙoƙarin kiran da a kai zuciya nesa game da dambarwar siyasa a ƙasar don a ciyar da ƙasar gaba wanda ke da nasaba da wato zaɓen shugaban ƙasa da aka yi kwanan nan. Ga dai Salamu Muni Barma da ƙarin bayani.
A baya-bayan nan ɓangarorin siyasar ta Niger sun shiga yunkurin samo hanyoyin tantaunawa da juna domin kawo ƙarshen cece-kucen da ke tsakaninsu musamman dangane da batun zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. Sai dai ba a je ko ina ba shirin ya wargaje kamar yadda abin ya fito a wata wasiƙar da Prime Minister Birgira Fini ya aike wa jagoran 'yan adawa a farkon mako a madadin shugaba Isu Muhammadu. Murtala Alhaji Mamuda dan majalisar dokokin kasa ne a ƙarƙashin tutar MNSD Nasara.
Dukkan wani matsaloli da muka hudi na harkar zabe da bai kyau ba a tsaya a dawo a duba a gani a ga wani matakai kamata a gyara shi da kuma aikin da za a gaba na kasa ya ne za a gyara su ta fannin kowa ya yarda kuma abu a ce duka ƴan kasa sun yarda abin kaga abin zai tafi da kyau. To shi mun ga su a wajen su ba haka bane. Dukkan wani kura lehin da aka yi na baya amince da su a zo a zama na gwamnati a raba mukamai a shiga harkar wasa da arzikin Niger.
Amsar da shi Prime Minister ya bada da sunan shugaban kasa menene a zahiri yace me yace?
Ita a gulguje abin ta kumsa shine kamar na hudima. Kaga hanyi mun mun gaba su sun yamma. Kenan babu gamuwa kuma suka nuna sun dakatar ma da wannan wa muhawara tunda babu zaman kenan. Kenan a takaice wannan amsa shine ta kumsa abubuwan da muke so ko kuma su kansu da suke cewa za su yi. Shine aka ce an watsar da shi babu jinsin a zauna a tattauna.
Wannan hali na rashin sauraron juna tsakanin ƴan adawa da masu mulki ya sa ƙungiyar alƙalai ta ƙasa saman jan hankalin ɓangarorin biyu kamar yadda suka bayyana a wata sanarwar da suka fitar. Nuhu Abubakar shine mataimakin sakataren ƙungiyar alƙalai ta saman.
Duk duniya ta yarda babu wani zauren shari'a da ake ɗauka a je a ce wannan zauren shari'a ne na cece-kucen siyasa. Amma akwai zauren tattaunawa na 'yan siyasa shine wannan yadda ce a ganinmu na a zamana a tattauna a cikin shi. Kuma 'yan siyasan Niger gaba ɗayansu sun yi amana da wannan tunda suna da wani zauransu da suka sa na shawara da na tattaunawa na 'yan siyasa da ake ce masu NDP. Kenan mu a ganinmu wannan zaure shine yadda ce.
Jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta bakin kakakinta Asumana Muhammadu cewa take
gaya maka zancen sasantawa tsakanin 'yan siyasa ya wuce. A wannan lokaci da ake muke ciki yanzu lokaci na wanda sasantawa na ce maka shugaban ƙasa na adda izinin ya kira ɗan ƙasa ya ce mai zo ka jiya. Ya kiranya. ƴan ƙasar nan sun ce ba su amince ba to mu ku sai. Sai mun saurare su mun kallon su mu ga mi suka sauye. Wannan shi kadai na yi saura. Kira shugaban ƙasa ya yi. Kuma ya sake kiran yawa ce in suna cikin niyya ta neman ƙasar nan ta ci gaba yana jiran su har yanzu. Amma bisa taka rubutun da sun ka yi rubutu na wanda ke niyyan tawaye. Kai yanzu kana ganin za a iya soke wannan zaɓe a sake zaɓe saboda Hamadu ba zai shiga ƙasa ba ko saboda Saini ba zai shiga ƙasa ba ko saboda Usman ba zai shiga ƙasa ba saboda su sai a soke zaɓe.
Tuni dai tawagogin shugabannin kasashen Afirka suka fara dirawa birnin Yamai domin halartar bikin rantsar da shugaba Isu Muhammadu wanda za a gudanar a gobe ranar Asabar a nan Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Barma, yanzu kuma ga Usman Kabara da shiri na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jilal wal ikrami Allah shi kati da
musulunci tushen rayuwa
kazar da bata da nono.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata muna tare da Dr. Alhassan Said Adam Jos wanda yake mana magana akan almajiranci, wanda kuma ya tsaya a inda yake bada misalin da ya bi wancan tsari irin na da a almajiranci. To da tabbas ƴaƴansa da yace wasun su sun haddace alqur'ani, to da tabbas da ba su yi ba. Ya kuma ci gaba da bada hujjojinsa kamar haka.
Malaman da suke fada akan cewa bar yara su dinga yin irin wancan tsarin na da na barace barace, wato maciya amana ne, yan 419 din malamai ne, wato mayaudara, waɗanda suke so suna da gida sama da 10 ko 20 ko 50, in ka samu naira 10 ka kawo musu sadaka dan karka waye, dan karka yi karatu, dan karka fahimci addini, dan karka san wane ne ya halice ka, dan karka san wane ne annabinka, dan kada ka tsaya akan hanyar addini ta kwarai, dan in ka gane ba za ka ba su sadakar ba kai ma sai ka koshi, dan sadakar ce annabi ce yi sadakar da tafi ita ce wanda mutum an zahar ginan bayan kawo da tuka bayar. Amma su waɗannan malaman so suke kaci baka ba su, saboda haka waɗannan tsari na batun karantarwa irin na da, ko in ce wannan tsari na batun karantarwa irin ta da ba shi da kyau, inda da yadda za a yi a tsabbace yaran nan, a sama musu makaranta mai kyau, a sama musu malamai ƙwararru, a sama musu abinci, a sama musu tufafi da sabulun wanka da na wanki, a tirke su su yi karatun addini da na zamani, su waye gari sun yi karatun addini, su waye gari suna da karatun sana'a, ko ba su yi ba za su yi noma, ko ba su yi ba za su yi kiwo, ko ba su yi ba za su yi sana'a, ko ba su yi ba za su samu aikin da za su rufa kansu asiri, ba su wulakanta kansu ba. Sabanin wanda bai karatu ba, ni a gani na wannan shine fi. Amma in an kyale yara da irin wancan tsarin na da, daga nan ake samun ƴan Boko Haram, daga nan ake samun maciya amana masu zagin sabon manzon Allah, daga nan ne in ba su yi karatu ba za a karanta musu ko ma a ce ya fi alkur'ani, ko a ce in ya karanta wannan ya yi daidai da annabi kuma su yadda.
Ana tunani ko kuma masu kare wannan batu na cewa ba yadda za a yi mutum ya girmama abu in bai sha wahala a kansa ba, wataƙila shi ya sa yaran nan ake tura su su tafi karatun nan, domin bayan ma sun nemo karatun kuma su san irin yadda duniya take, ba haka kawai ake zama ba tare da an yi gwagwarmaya ba, in ka basu a gida kamar za su san garce.
Yo, ita wahala irin yadda Bahaushe ya ɗauki wahala shi kaɗai ne wahala? Yadda Bahaushe ya ɗauki wahala shi kaɗai ne wahala? Ko ku abin da ake nufi wahala, wato hana ido bacci, tsayawa da jajircewa kan abin da mutum yake nema, in shi ne wahala, wanda shi ne wahala a rufin dukkan wani Bahaushe da dukkan wani mai yare. Idan ka zo kai karatun alkur'ani a yau din nan ba gobe ba, in Allah ya waye gari, in dai ina cikin garin Jos aka yi sallar asuba, ina tare da yara sai na kai awa guda daya, ina tsammanin wannan wahala ce. Bayan wannan in sun tafi makarantun boko sun dawo, zan shirya su tafi karatun islamiyya, suna dawa bayan an yi sallar magriba zan zauna da su aƙalla minti 40 ko 50, sannan bayan an yi sallar isha'i sun je sun ci abinci sun huta, kamar ƙarfe 9 zan zo in zauna da su kamar minti 40 ko 50. Ina tsammanin wannan wahala ce, ai ba daidai suke da wanda su yi ba. Kuma wannan din da muka bi sai muka ga amfaninsa, da kowane ɗayan mu zai ɗauki wannan tsarin ya sa ɗansa a kai, wallahi kafin ɗansa ya gama firamare ko ya gama junior secondary school ko ya gama secondary school ɗin, mai nauyin fahimta ne ya haddace alkur'ani kuma ya san addini sosai. Amma a wancan tsarin ba firamare ko nursery, babu junior barantana firamare, babu secondary ɗin barantana junior ɗin, sannan kuma karatun addinin mai rauni kila ma ba a fahimta ba. Su ne waɗanda za su gama zo na shi maka alhamdulillahi. Wannan naji wanda ya haddace alkur'anin amma alhamdulillah ya za'uzu billahi kuma alhamdulillah, akwai lashi a cikin alkur'ani gabaki daya. Kuma wannan ayi fada a ce wai shine abin nan, ai qur'ani harshe ne, yare ne, ba kuma na Bahaushe bane, larabci ne. Ya menene alhamdulillah haka abin yake babu lashi a ciki saboda haka wadannan tsarin da ake bi na cewa wai sai an shawuya yi sai an shawuya aiwayar ita ce ka hana idanka bacci muna son mu yi baccin sahabu mu yi ba muna son mu yi baccin rana mu yi ba muna son mu huta mu yi tadi tsakanin magriba da isha'i mu yi ba muna son bayan isha'i ma mu je mu yi tadi mu shakata mu fira ta siyasa ko ta kasuwanci ba mu yi ba muna nan muna karantar da yara yaran mu suna son kalle-kalle a wannan lokacin mun hana su so sai katin shine wahalar da ake nufi ba wai wata wahala ce sai he yaji yunwa sai an kashe shi da yunwa sannan kuma a ce wai ita ce wahalar karatu sai an dora masa talla a ce ita ce wahalar karatu sai yaji yayi zaman sidi a ce ita ce wahalar karatu wallahi duk bahaushen da ya faɗi wannan ko duk malamin da ya faɗi wannan a ce masa mun ce masa kalubale yazo ya kare kansa in wannan ita ce wahalar da ake nufi
wadannan yara ko kuma ce lokacin da kuke irin wancan karatu na da zaka tara dalibi har ma za a samu wanda zai iya rubuta alqur'ani da hannunsa daga farko daga bakara har nasi yanzu kuma ana ganin irin wannan karatu indai ba an samu an goge sosai ba yana da wuya a samu irin wannan
to hakar muka Allahu dan jin amsar da zaka ba mu akan wannan tambaya da Nasiru yayi maka sai a biyo mu a wani mako in Allah mai kowa mai komai ya kai mu a madadin Nasiru Adamu Al-Hikaya da shi Sheikhin Malamin Al-Hassan Sa'id Adam na garin Jos Chiyubahiro Diodone shine ya hada mana sauti Usman Ahmed Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa bisalam
ka zare da ba ta da nono Allah shi ka ci da biyanta tun da mun shaida ba ka da laifin komai
to a gaida abban boss yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana
Wasiƙar mu ta fari ta fito ne daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Wanda ta ce hakika sai gwamnatin tarayyar Najeriya ta miƙe tsaye, ta tsaya tsab da kafafunta, ta daina dogaro da dalalan man fetur ne kawai za ta iya bankwana da matsalar man fetur a Najeriya. Sai kuma wasiƙar haɗin gwiwa daga Hasiya da Halima Buba mai gora gashuwa. Wanda ta ce hukuncin da kotu ta yanke wa shugaba Zuma abin koyi ne ga kotunan nahiyar mu ta Afirka, musamman ma Najeriya. Ubangiji Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen iftila'in gobarar da ke tashi tana lashe dukiyoyin ƴan kasuwar mu na jihohin arewacin Najeriya. Sako daga Sani mai langilangi da Malam Angu malamin makaranta ya wuri. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya hanzarta duba daftarin kasafin kuɗin wannan shekara da majalisar dokoki ta amince da shi domin so mu aiki da shi. Kasancewar talakawa muna cikin wani hali. Sako daga Mahmud Salihu Kaura na Moda da Hafizu Balarabe Gusau.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama na cin yana jawabi a yini na biyu na kuma ƙarshe a taron koli da shugabannin duniya ke yi a nan Washington kan tsaron makamashin nukiliya. A jiya Alhamis shugaban na Amurka ya ce lura da harin da aka kai a Brussels ba wai kawai za a mai magana bane akan batun makamashin nukiliya har da ma daukan matakan da za su kawar da ƴan ta'adda. To a dai bangaren kuma kafofin yada labaran kasar Koriya ta Kudu sun rawaito cewa makwabciyarta ta arewa ta harba wani makami mai linzami a gefen gabar tekun kasar. Wannan gwajin makami yana daga cikin jerin gwaje-gwajen da kasar ta arewa ta yi cikin wannan shekara, lamarin da ke kara nuna zaman daddarɗin da ake yi tsakanin Pyongyang da Seoul da kuma sauran kawayen Koriya ta Kudu. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akalla mutane 800 aka yi wa allurar rigakafin cutar Ebola a kasar Guinea a makon da ya gabata, ciki har da wasu mutane 182 da ake musu kallon sun yi cuɗanya da waɗanda suke ɗauke da wannan cuta.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin, sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawar da tawagar suke gabatarwa. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tana gabatar da shirin, da Julie Lethal Creation wacce ta haɗa mana sautin, da injiniya mu Vasco, ni Ibrahim Almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa ku biyo mu a shirinmu na gaba inda za ku saurari rahoto kan wato sace jama'a da ake da kuma sharwan da ake bayarwa kan yadda za a rinka kamun miyagun. Yanzu nake cewa sai anjima.